Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Minista harkokin wajen Rasha ya dora alakin wani harin bom na mota da aka kai kan wani dan fafutukar kasar mai rubuce-rubuce akan Ukraine da kasashen yammacin duniya. Harin da ya halaka direban Zakar Prelepin wanda ya yi suna wajen rubuce-rubucen da ke nuna goyon bayan yakin da Rasha ke yi. Kudi ke shi ma ya ji mummunan rauni a kafarsa a harin wanda aka kai a ranar Asabar. Marubucin da ya kasance cikin haicinsa bayan da motarsa kirar Audi Q7 ta fashe a kusa da birnin Nizhny Novgorod mai tazarar kilomita 400 da birnin Moscow, inda aka garzaya da shi asibiti a cewar kamfanin dillancin labaran Rasha na RBC. Daruruwan dubban mutane ne suka yi jarungwano a titunan birnin London a ranar Asabar don shaida bikin nadin sarautar Sarki Charles na uku. Bikin da aka baje aladu iri-iri da miliyoyin mutane suka kalla ta talabijin da kafar intanet a sassan duniya. Shugabannin kasashe, sarakuna da sarauniyoyi 90 daga sassan duniya suka halarci bikin wanda aka yi a Westminster Abbey. Fadar Buckingham ta ce kasashe 203 ne suka tura wakilai a bikin nada Sarki Charles mai shekaru 74. Wanda tun yana shekaru uku da haihuwa ya zama yarima mai jiran gado a lokacin da mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth II ta hau karagar mulki. A ranar 8 ga watan Satumbar bara, Charles ya dane karagar mulki bayan rasuwar mahaifiyarsa. Wakilan bangarorin da ke takaddama da juna a Sudan sun fara zaman sulhu kan yadda za a cimma sahihiyar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a cewar jami'ai. Wasu majiyoyi a Saudiya da Amurka ne suka sanar da saukan wakilin a birnin Jidda ranar Asabar. Wannan tattaunawa da za a yi ta samo asali ne daga yunkurin da kasashen waje suka yi na gayyatar bangarorin biyu da zumar kawo ƙarshen rikicin da ya barke a ƙasar ta Sudan a ranar 15 ga watan Afrilu tsakanin sojojin ƙasar da dakarun RSF na musamman. Hukumomin Sudan din sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa Saudiya da Amurka ne ke jagorantar wannan zaman sulhu. Majiyoyin har ila yau sun ce batutuwan da za a maida hankali a wajen tattaunawar sun hada da buɗe hanya ga masu ayyukan jin kai a Khartoum da Omdurman da kuma kare ababen more rayuwar jama'a da suka hada da cibiyoyin kiwon lafiya. Babban sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga kungiyoyin da ke dauke da makamai a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da su aje makamansu. Yana mai cewa kasancewarsu a yankin yana jefa al'umma cikin kangin rayuwa tare da yin barazana ga zaman lafiya a yankin. Guterres ya yi kiran ne yayin taron da shugabannin yankin suka yi a Bujumbura da ya kasance cibiyar kasuwancin kasar Burundi da tattauna sha'anin tsaro a kasar ta Congo, inda kungiyoyi masu dauke da makamai suke ta da kayar baya da raba fararen kula da mahallansu. Gabashin kasar ta Congo ya tsunduma cikin rikici tsawon shekaru, lamarin da ya haifar da kashe-kashe, fyaɗe da illata mutane da kungiyoyi irin su M23 da na AGF ke yi. Tun bayan farfadowar kungiyar ta M23 a watan Nuwambar 2021, akalla mutum 500 sun fice daga mahallansu a cewar Guterres. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubin-dubatar mutane ne suka yi zanga-zangar adawa a Isra'ila kan shirin nan da ya shafi wata doka mai cike da takaddama wacce za ta garan bawul ga fannin shari'ar kasar, inda mutane ke kira da a soke shirin baki ɗinsa maimakon jinkirta shi da gwamnati ta ce ta yi. Jama'a dai na yin zanga-zangar ne a mako-mako, sun kuma yi kememe akan ba za su daina ba, duk da cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu a watan Maris ya ayyana cewa ya ɗage batun don a samu cimma matsaya. Masu shirya zanga-zangar wacce a wannan mako aka yi a karo na 18 suke suna so su tursasa Netanyahu da 'yan majalisar dokokin kasar kansu soke batun.
kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Ina muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da jajirtattun mata da suka yi gwagwarmaya a fagen siyasa. Da Hajja Kibba Iretikin Gibe, wacce bayan shekaru 20 tana tsayawa takara a birnin tarayya Abuja, bana Allah ya bata sa'a, ta ci zaben kujerar sanata a ƙarƙashin jam'iyyar Labour tare da Hajjia Khadija Abdullahi Iya, wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja. Sai Barisa Hassana Ayuba mai rigatula da kuma ƴar gwagwarmayar ƙatowa mata ƴanci Hajjia Balaraba Abdullahi. Za ku ji yadda kuɗi ya taka rawa a fagen siyasa. Da yadda mata suka yi ittifaki cewa yanzu al'umman ƙasa sun zaɓi cancanta maimakon kuɗi. Ku biyo mu.
Kamani da suka ce ki gaskiya Hajja.
Mu ba mu zagi wanda yake wajen yanzu. Amma ya daɗe tunda ba gado bane ya kamata ku samu wani. Sai nace to gashi an dame ni kuma an sa ni a kona. Sun ce Aisha sannan ba dan ke kanki kike yi kade. Mu mun ce me sun takura mun sosai. Shine ne jindin suka ce mun yadda ki je ki nemi kowani jami'a dama FCT. Mutum muke bi ba jami'a
muke kuke bi ba
ni a SPT most of the time da jami'a ne gwamnati za su takura mana kuma ba sa iya. So shine na fito na dudu ba su na fara na duba abga bai mun ba sai na je na shiga na duba NMPP su ma ba su yi mun ba dan ba su da haɗin kai a FCT. So dan haka na ce ba zan yi ba sai na zo duba dukkan hannu ce bana siyasa da na kai Labour ina sai na ce sun kiya na ce bana yi ina ba isa ba sun takura musu ni ce to ni ma ina da dokokin nawa. Na ɗaya bana siyan delegates, na biyu bana ba kowa kuɗi don ba ni da shi. In muka ce sabon Najeriya muka so sai mu fara daga nan ni sabon Najeriya.
Dama na son tambaye ki in ce duk waɗannan lokutan ana da delegates ɗin nan da su ma ake cewa dole sai an saye su.
Su Labour?
A'a duka da
duka su suna da shi sosai. So da aka yi haka shi ne na ce to shi kenan nawa ne expression of interest suka gaya mun sai na biya na notice da farko a sama suna so su sai da ticket din amma dai abin da ya mu bari.
So duk wannan maganan kyauta din duk ba gaskiya bane
amma ta ba wani kyauta. So shi ne FCT suka dai nan naci akan cewa ga wanda suke so national suka so suka yadda sai muka je muka yi primaries a akwai wani wuri a hanyar in za ka tafi area 11 wani kaba ba gatin ba ne kamar wani wuri na naji ana partisan tana da sunan anyway aka ranta wajen muka je ga NINET mutane uku suna zaune N party suka zo daga national duka delegates na FCT suna nan suka aka yi voting duk da ba kowa sai ni on oppose ne amma duk da haka an yi voting
consensus
to kawai je su rubuta suna ne kuma ni kadai da aka gani ba su yi duk wanda nan consensus an yi primary zala sai dai da mutum daya don kowa ya zo
kowa sai ya kada ƙuri'a.
So kowa sun zo su rubuta abinda suke so suka sa a box din da aka gama ƴan national suka kirga vote din na mutum daya duka sun ba ni vote su sun da ba kowa ai next suna kallo suka rubuta suka yi recording da aka gama suka ba ni certificate of return na party cewa ga wanda ya ci suka mika mun flag duka a wajen muka yi da muka gama kudin da na kashe maybe 30,000 naira 30,000 na sai musu malt da ruwa shi kenan muka tafi gida NINET suka tafi kuma shugabansu ta zo ta same sauran ta ce ita ta zo ta gan an ce mace ne za a bada primary din nan ce duk da ba aikin ta bane ita tana so ta zo ta gani to da gaskiya mace ne za a ba ticket din nan kuma da gaskiya ne. So muka wace to batun kuɗi wannan karo ma ba ne da kuɗi amma gaskiyar Allah in na samu miliyan daya yau sai mu aiki miliyan daya har ya kare mu na nema wani kuma haka haka muke wadansu sun babani amma kadan kadan ban samu kudi sosai ba dan
kowa ne kika kashe wajen expression of interest din
a Labour Party miliyan daya
miliyan daya kefa
ni 500,000
a Abga so doka ta yadda da wannan doma ai an ce akwai inda aka a dokar zabe akwai inda aka ce ɗan majalisu ma za su kashe wajen miliyan 70 majalisar wakilai misali kuma a Senate kudin su daban mai neman gwamna kudin sa daban mai neman kujerar shugaban kasa kudin sa
akan general
zabe to ai dan ma ba general election din ake mawa ba
amma wannan primaries ne muke faɗi game da mata ne in kin saurara da kyau sun ce mata komai nasu kyauta
ba wani kyauta sai
dai ba jama'a ba yes
ba wani kyauta ni abin da ma yake kiga ma ce
ina ji wadansu parties ma ya kai miliyan 3 miliyan 4 haka amma babu wajen da free free kawai kije gizo ki oki from babu
babu an ce APC suna fata wa free
a a bai mai ta ki kai ma
tunda ai da ita da
ba wajen da fito eh ba ni na san ina ji su miliyan 3 ne
expression of interest wato kana da sha'awar tsayawa takara ko wannan mukami
a na sani kawai na
sani okay na sani
na sani na sani ban san sauran ba so haka ne zo muna lallabawa ran da muke da an kuma mu a Labour ban ba ma bada kuɗi amma muna bada kayan aiki abinda za a lika a waya kanana flag wannan wancan a shiga can kuma masu mana aiki suna da yawa don muna da support groups da yawa so kowa ya zo karɓa kayan aiki sai ya shiga wani kauye sai ki ce ke kina waka da talk wannan sai ta ce door to door wannan sai ta ce wancan aka banza dukkan gari
kuma kuɗi duk ake bukata
a'a ba sa bukatun kuɗi amma na bukatan kayan aiki ai da kayan aiki
ai da ma da kudin aiki
a kayan logistics so dole
kayan aiki kudin ke mutuwa ai ko
amma
moving
wajen da ya bani da review wanda ya bani miliyan da wanda ya bani miliyan biyar ba haka nayi
har ku kaga Allah ya kawo mu wannan kujera
kuma dan mutane rayin su ya canzu suna so wurare da yawa ana mun ba ni kadai nake yi so da yawa ana mun wuraren da in
so da ka yakin da gwamnati mai da samu ya zama eh
an aka zo polling unit har wanda ban sani ba zai tsaya digim a ba za ta ba kuriyan nan ba amma ta ba kuriya a FCT
ba ta
polling unit babu don mutanen ba sa voters din ba sa
yawa
tun ma ba
to kin yadda cewa zaben sahihin zabe akai
a FCT a polling unit wajen da ake dan murdawa aka shiga coalition center don voters din ba sa wajen aka shiga coalition center za su fara murda amma murdiyan ba zai akwai limit wajen da za a yi a kore mutane ne ko a hana su voting wannan daban amma SEC dai sai dai wancan gefe kayukan Abuja South ake murɗa zaɓe kuma wajen vote nawa muke da su a wajen da ake dunkulelen vote a Makaɗa Buhari kuma waɗannan wurare ba wanda
ƙananan hukumomin shida din nan
ba wanda ya isa a polling unit ko a coalition center ma da wuya amma ana kokari abinda aka yi mana aka yi kokari a yi mana sai suka tara yan banga gwarin fa shine ward da ya fi girma a duka Nigeria
to
kuriyansu na da yawa so ana coalition a wajen da masu niyya cewa za su shiga su kakkashe ward da muke da kuriya da yawa so ga su yan banga suka shiga coalition center suka dauki coalition sheet daya daga hannun mai returning officer na INEC ward mita aka yaga aka fara musu duka INEC da agents din su ma ina ji mata biyu ne ko uku a wajen suka kwashe da suka boye bayan ta boye a karkashin hijab din ta tattura suka kashe hijab din ta zauna an mata duka amma
ba su ba ta takardar ba
ga takardun ba duka dai ba su gani ba ban da dayan da yake hannunta da suka yi aga ba su ga sauran ba so mu ma da aka mun waya na kira police suka gudu suka je wajen suka kama su then ɗan matan ana cikin hayaniyan ɗan matan suka dauki suka kwashe suka je suka zuba a motar suka gudu da su so daga baya da aka ana ta aka fara nema su wanda suka shirya duk wannan baga sun dauka cewa to an kashe duka wuyan wannan ward dan in ba ga inda sun samu da sun kace kace da shi an kashe ward din result din na ward shine ɗan matan suka fitar da su suka ce ga sunan duka dungungu ko abinda suka yaga ma sai suka yi recreate annex suka yi recreate dan suna da duka komai
cikin biba
ba ma biba suna da takardu duka wannan collection ne ana dauka daga where poly unit sai a rubuta akai so kuka yaga wannan sai su doki wani da aka ce duplicate sai su sake mai da
abun kowa ciki a cikin ka dungula an ciki an samu
da a rubuta kuma haka akai
to nasa ake cewa ana kamar yadda kika yi bayani dazu ana mabudi a wani wuri ana mabudi takaddar takaddar da kowa ya sa hannu har da wakilan ku suka sa hannu shi ma din ana iya samun jabinsa
abinda suke yi ko bayan an tafi da shi wadansu sai su fara canza abinda aka rubuta sai kaga an kace kace da takaddan da kyar
munye ma kai ma wannan
to exactly in aka sa so duka haka so dan kuma a su ainiya ma a kashe buhari gaba daya so da muna ji da aka yi haka a gwarinfa sai muka kira police police suka je suka jira su a wuse ward don wuse ward ma suna da kuriya da yawa so sun kasa shiga coalition center wuse don suka je buhari buhari sojoji na wajen na jira su don an sa su alert da suka shiga cikin coalition center kafin su fara banna sai ga sojoji suka shiga aka musu duka aka arrest musu aka tafi da su haka aka kasa
canza sakamakon
da Allah ya tsaya shiri cewa dama suna tantana magana cewa ai za a yi counseling Buhari za a yi counseling nan za a yi counseling duka ba wanda aka samu don Allah na nan dukkan tarbiyar raya a bayan mu so kudin nan gaskiya ana bukatar shi amma ba kuɗi kaɗai ba ne jama'a in suna da niyya cewa
kansu
su in an muka je wani wuri su barin su lokaci ba da kuɗin ruwa 10,000, 20,000 sai mu ba su
sai ruwan sha kawai
ko minerals haka mu ana ma siyan mana ne da muke ta zuwa
ko da kuke zuwa campaign
mu campaign din da muke ta so ki gama dai
ci gaba
mu kaman to da na ga miki da muka dawo istihara din da muka fara sai abdas ta zo chairman din suka zo
su ce su tsaya musu
kada je na kai magana da Nisa muka je na ce masu ni ban da kuɗi da yazo gidan mu na ce ni ban da kuɗi na dawo ne ma lokacin mun an bani award a Dubai na ce ni ban da kuɗi ya za ku yi min fundraising abinda na tambaye
eh a tattara miki kuɗi
ku tattara mun kuna da mutanen da za su yi mana fundraising suka ce wai a ba damuwa na ce ban da kuɗin form dan mu a SDP Solidar sun ce mana za su ba mu consensus ticket na Niger so ko da yake su ma suna so mu biya wayan su kuɗi sai na ce masu kusu suka ce ba damuwa mu lokacin da suka zo ba su ga mana cewa akwai wani candidate a Afga ba
so kuka tare da wani
muka je da za a je okay sai na ce masu wayannan na ce team members team ina kawai Allah ya tara min su dama wayanda nake aiki da suka yi forming kansu muna ciki na ce masu ni fa in 27th of May yayi ban samu kudin ticket din nan da suka ce na zo na biya ba ni fa bazan yi
wato na expression din kenan na
expression din bazan yi ba dan bazan ba fara abinda kuma na samu kudin ticket din ban sai inda zan ci gaba da aiki ba dan na san abinda na going through
a wajen 20
na san har na kusan ma kulle company ina because of wannan election in 2019
kudi duk sun kare
dan duk kudi na duk ya kare sai na ce bazan yi ba ina nan 26th of May sai muka yi muna da dan ni ce founder dan women community in Africa coalition mata kungiyan mata ta Africa da suke gender based violence so mun yi summit last year din sai muka yi on the 26th 26 din ya bugo mu ya Allah mami baki ban samu kudin nan ba ban samu kudin nan ba ban samu ba kuma by Friday ni kawai a manta da maganan nan ni ba zan yi ba abinda nace musu kenan
da waɗannan bayanan Khadija Abdullahi iya zamu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ji yadda Khadija ta kai ga karban gayyatar tsayawa takara a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar GWA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato gwahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni shirin ne da ke haska fitila akan fadi tashin da talakawa ke yi a birane a yau shirin ya sake kawo mu kuma si a Ghana a inda muka tattauna da Ishaq Abbas Muhammad dan jahar Kano na tarayyar Najeriya mai sayar da kulluna da kuma shaddodi a birnin Kumasi ga dai yadda tattaunawar mu ya kasance
sunana Ishaq Abbas Muhammad ni haifaffen jahar Kano ne tun 2009 kenan a wannan shekarar mai na Allah ya masa rasuwa sai ya dace akwai wan mai sina wanda shi kuma yana sana'a a cikin wannan kasa ta Ghana a cikin garin Kumasi shi kuma yana sana'ar sai da hulluna abin da shafi da dressing wear saka kamar yadda kuke gani ire-iren na al'adan Hausawa da hula a wannan lokacin ya mun magana shin ban biyo shi Ghana mu zo mu cigaba da irin wannan harkar da yake yi ba so gaskiya a wancan lokacin bana da ra'ayi don yadda muke jin tarihin Ghana da labarin Ghana kamar Ghana dai ku gafarce ni ba wani arziki ba komai ba wani sai nake tunanin to in nazo Ghana ma me zan samu to amma alhamdulillah kamar yadda Bahaushe yake cewa dukkanin garin da Allah ya kaddara ko shar ruwanka a ciki babu shakka za ka zo a 2009 yayi mun magana bana mantawa amma ban amince masa ba sai 2015 don kamar yadda na bayani na kare secondary school ina 2014 isa bana na kare secondary school daga to ina dai sana'an dinki a wannan lokacin so tunda na ga na yi free da yanzu sai naga kuma ina da interest na in zo ya lokaci guda sai na ga na amince ina da ra'ayin in zo Ghana isa tunda zan zo daga can cikin abun da nake da shi ko kuma dan kudin da muka samu ka dan tattara wannan kayan su muka sai abin da ya shafi huluna zuwa riguna din duka su muka siya isa cikin ikon Allah da muka zo muka fara harka alhamdulillah Allah ya sa mu abun albarka don ciki dukkan gashi kusan ce nima da Allah ya hore na rayuwa kusan duka dai cikin wannan sana'ar ne gaskiya don Allah ya sa mu abun albarka cikin shekara za ni 8 years kenan da nazo Ghana gaskiya alhamdulillah na fuskanci abubuwa sosai to kaga tunda sana'an ya zama Allah ya sa ta karbe ni ai ba buƙatar kuma in ci ran sake wata sana'a sai dai abin da nayi shine na expand abinda muke sayarwa gaskiya ba iyaka shi nake yi ba tunda da muna yin abin da ya shafi hula kawai zuwa riga yanzu har takalmi ina kawowa abin da ya shafi zobe na azurfa ina sayar da shi abin da ya shafi agogo ina sayar da shi duka abin da ya shafi lace na mata ma kamar shaddoji da kake gani haka misali da duka ba mu kawo wanda ba dinka ba amma ta yanzu muna kawo wanda dan kai ba mu iyaka ne ba mu kawo wanda ba dinka ba amma yanzu gashi muna kawowa sannan kuma ba zallar wannan ba kamar yadda alhamdulillah aka riga aka sanni a Kumashi aka da wasu yan Kumashin ma suna bani kajar su ni musalla abin da ya shafi kirare kuma duka shi ma nakan karrawa wanda ba ma daga Najeriya aka kawo su ba mutane kamar abokan harka na nan Ghana sakamakon zama da ya dadi da mutunci yasa suna bani kayayyakin su ina musu sallan shi tunda Allah ya sa na san mutane daidai gargado tunda har ka samu yawo miki ba muna zaune wuri guda bane ba wannan kusan yana daga cikin nasarori gaskiya da na samu a cikin wannan sana'a sannan abin da ya shafi kalubale kamar yadda kai magana dukkanin abin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale ko ba haka ba gaskiya na fuskanci kalubale sosai amma wanda ya fi damuna sosai wanda kusan kullum ko daga bacci na tashi in na tuna shi ke damuna bai wuce mutum ya maka alkawari ya zo ya karya alkawari ba wannan ko a musulunci ma bai da kyau gaskiya kana cikin tsawon lokacin nan da na yi rayuwa a Ghana gaskiya ba zan iya cewa ga wani kalubale da na fuskanta a wurin hukuma wanda har ta kai ta kawo in sashi a cikin kaina ya dame ni ba gaskiya babu wannan alayi halin ko ba kuma wani lokaci za a dan tsaye da kai ko ya za a dan tsaye da kai don laifi ne kai amma ana duba darajar ka sai a rabu da kai don last misali da zan bayar last wani police ya kama ni gaskiya na ji kunya cikin jawaban da ya yi mu a tare da cewa shi ba musulmi ba ne amma yanayin appearance ɗina da ya gani ya darasta ni wallahi don farko yanayin yadda ya yi mun ya so dan ba mu tsoro to amma da na tsaya wallahi shi kaman kwarjini na ya kama shi ne ko kuma ya dai Allahu alam wallahi shi gashi ya gare yana mun nasiha ne wallahi yana mun magana cikin turanci ne amma yake yin nasiha kan to ya kamata ka ringa yawo da hulan kariya kamar helmet kenan ko ka ringa yawo da ita don ko ba kuma ai sai da rayuwa sannan za ka yawo yake bani misali da kan shi ka gani gashi na saka ga abubuwan dukkanin nasa Allah dai shine mai karewa amma ko da accident zai zo kai shine yake da matukar amfani shike da matukar muhimmanci in kanka ya riga ya tabu to komai ya riga ya lalace a tare da kai don hankalinka da wani duk a cikin kai yake ko ba ka in kanta ya riga ya samu matsala ta komai ya samu matsala tare da kai amma Allah yake don wani karaya ko wani jin ciwo ko wani rauni ka ganshi wannan din yana zuwa ya sauki gaskiya da karshe ma na ji kunya ne don da nayi tunanin zai ce ai mu je charge office ko kuma ka bani wani kudi ko wani waye duka ya min wannan nasihohin ne dai wanda da karshe kuma na ce shi na gode ne mai godiya dai ya wuce wasa ko ni ma yanzu haka ina karban wani police ya kama mutum dan ka sama amma ni sai yanzu in yi akwani da kamar ba dai zan ce ina da wani iko ba misali amma ka dan kamar misali yana shigar ka da mutunci da wani a tsayanin kanka dai ka ba police hakuri ai ya hakuri ya bar mutum ya tafi gaskiya wannan dai abin da zai cewa kan abin da ya shafi kumar Ghana
masu sauraro albishirinku
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun ne ma kun samu
daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar lahadi da karfe 9:30 na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku tare da gabatar da shiri na musamman domin mata
kada ku bari a baku labari
muryar
Amurka duniya a tafin hannunku
kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin a yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.